za mu tashi aya ta 37 insha Allah, ta 27 insha Allah, a cikin wannan sura mai albarka. A sanan da farko ga tambayoyi da Allah a tuna min sunan sahabin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kiran sallah baki da baki. Wannan shine Abu Mahdura shine ya zamanto ladan ga ahlul Makka, yana daga cikin waɗanda yaro ne shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wato makwarkwadan sa gashin gaban goshin sa, ya dora hannunsa akai, ya koya masa kiran sallah baki da baki, yana da zakin murya. Shine har wani yake kira yana yin yabo da wannan murya tasa, wa ma tala Muhammadun min sura wan nagamati min abi mahzura. An nagamat wato dadin murya na abi mahzura yake ambatan su. Shine limamin ahlul Makka, kuma shine ya ruwaito kiran sallah, ɗaya daga cikin sigogi na kiran sallah wanda yake sabanin sigar da Abdullahi ibn Amr ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi, wanda yaga al-adhan ya gani ya koya ma Bilal. Wanda yace muna neman ƙarin bayani akan cutar farfadiya a musulunci. Mutane suna cewa lokacin da ta buge shi duk wanda ya taba shi zai kamu da cutar farfadiyar shi ma. A wannan ai ba shari'a bace. Abu ne da wannan ba shari'a bace. Wannan canfi ne, ba haka bane, kuskure ba gaskiya bane. Babu dalili da ya nuna haka a cikin ilimi. A cikin ilimi na wannan cuta, ko babu dalili da ya nuna haka a cikin shari'a. Abin da yake da alaka da farfadiya da shari'a shine cewa yayin da mutum farfadiya ta same shi, to marfu anhul qalam, babu laifi a kansa kan abin da yayi. Kamar alal misali cutar farfadiya ta same shi, sai ya fada kan dukiyar mutum, wannan dukiyar ta salwanta. Kamar gari, an yi niƙa za a yi dafa abinci, sai cutar farfadiya ya fada ya kifar da garin, ko ya kifar da markaɗe, ba za a ce in ya farfado sai ya biya ba. ba za a ce kan cewa yayi laifi ba, duk da yake zai zamanto biyan nasa daga cikin khitabul wad'i ne, wato tabminul mutlafat, yana da dukiya daga cikin dukiyarsa sai ya dauka a biya. Amma ba za a ce yayi laifi ba akan abin da yayi, da har ko za a ce sai yayi istighfari, ba zai istighfari ba. Sannan abin da yake faruwa na kwayewar al'aura, wannan duk ba zai zamanto yayi laifi ba a wajen Allah, saboda hukuncinsa hukuncin wanda aka ɗauke masa wato taklifi ne. Kuma da farfadiyar za ta kasance tare da shi lokaci mai tsawo, har lokacin sallah ya fita, wannan sallah ta faɗi a kansa saboda taklifi an ɗauke shi a kansa. Wannan kuskure ne shi wanda yake farfadiya a lokacin nan gaggawa ya kamata a yi, a taimaka masa. Alal misali wani in yayi za ka ga ya ciji harshensa, wanda yake zai iya sanya ya yanke harshen, wani lokaci zai iya zamantowa ya kai halin da watakila zai iya shakewa da numfashinsa in yana kwance din, to a ɗago abubuwa dai waɗanda suke, kuma likitoci ne waɗanda suka san abin da ya cancanci a yi, to wannan matakan ya kamata a ɗauka, ba a kyale shi ba ya zamanto cewa ya cuci kansa, domin taɓa shi ba abin da zai samu mutum. Idan mai farfadiya yana azumi, idan ya zamanto kan cewa jullun lokacin ya wuce, to ba shi sai wannan azumin ya fada a kansa, ba zai rama shi ba, amma ba shi da azumi, sai dai kuma ba zai rama ba, kamar sallah. Amma idan ya zamanto dan lokaci kankani ne, wannan zai ci gaba da azuminsa, azuminsa bai warware ba. Allahu a'lam. Wannan dai cuta ce wanda yake kuma akwai maganinta da za a kawo, ba lallai ne ya zamanto daga aljan take ba, waɗansu daga abu ne daga cikin kwakwalwa, ba lallai ya zamanto daga aljani take ba. Ko babu laifi za a iya karanta masa ayoyin Alkur'ani da istishfa. Wannan ya ce ina neman ƙarin bayani akan matsayin tsaka, kasheta ko barinta a musulunci. Kasheta ya zo a cikin sunna, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kashe ta akwai dabbobi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe su wadansu ma fil hilli wal haram a cikin hillu da a cikin harami kamar irin su hankaka kamar maciji kamar kunama abin nan kamar bakin kare wanda yake al'aqur wanda yake mai cutar mai sanya cutar hauka in ya ciji mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe su fil hilli wal haram na'am wadansu ba a faɗi dalili ba wadansu kuma an faɗa da kamar waɗannan an ce innahunna fawasiq cewa wato masu cutarwa ne masu barna ne su waɗannan guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su fil hilli wal haram da tsira da kunama da maciji da hankaka da kare bakin kare yace innahunna fawa yace khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram dabbobi guda biyar masu barna ana kashe su a hillu a cikin harami ya ambace su a wannan dai bai zo a cikin sunna ba cewa sai duka daya an ce dai a kashe ta wannan sun cewa suka yi hura wuta take da aka sa annabi Ibrahim a ciki duk wannan abubuwa ne waɗanda suke ba su zo ba a cikin sunna ba a imani da wani abu sai abin da ya tabbata yana daga cikin al-mughayyibat abu na gaibu sai abin da ya tabbata a cikin wahayi ake imani da shi menene hukuncin allurar masu cutar asma a lokacin azumi intravenous to ya danganta da abin da ake sawa in dai magani ne ake sawa tana kare azumi in dai magani ne sawa'un an yi a cikin jijiya ko an yi a cikin nama a cikin tsoka yana kare azumi amma kamar abu wanda yake za a yi na sheka wanda suke yi na sheka masu asma wanda suke shekansa inhaler wannan baya kare azumi a bisa fatuwar malamai saboda shi ba ciki yake shiga ba yana shiga cikin huhu ne ya bude ma gudanar iska saboda haka ba ta makogaro inda ruwa da abinci yake bi ba yana bi ta magudanar iska ne shi kam wannan baya kare azumi Allahu ta'ala a'lam
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا
نعم الله تعالى يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا كو يا النبي آدم لا يفتننكم الشيطان كدا كو بشيطان هاري فتنيكو كدا كو بشيطان كو فتنو دشي فتنيكو كما أخرج أبويكم من الجنة كما ريندا يفتد إيا ينكو واتوسوني آدم دحواء إيا ينكو سوسو بيو min aljanna daga cikin aljanna yanzi'u anhuma libasahuma ya kasa halin kasancewarsa wato yana cire musu tufafin su liyuriyahuma sau'atihima domin ya nuna musu tsiraicin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu shi shaydan yana ganin ku da shi da rundunoninsa min haythu la tarawnahum ta inda ku ba kwa ganin su inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lilladhina la yu'minun haqiqa mun sanya shaydanu su zamanto wato majibinta ababan wato masu taimakon juna lilladhina la yu'minun ga wadanda yake ba sa imani sune kafirai wannan yana daga ci gaba na wato wa'azin da Allah ta'ala yayi ma al'umma sakamakon kissar da ya bayar ta wato annabi Adam da Iblis abubuwan da suka biyo baya na wato wa'azi da izina da ya kamata bani Adam su yi daga wannan kissa da take tabbas ta faru wanda Allah ya sanar da mu da farkon wa'azi da Allah ta'ala yi shine ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha walibasu taqwa dhalika khair, wato kan wato kada ku bi shaydan wajen rashin wato sanya wajen rashin rufe al'aura. Kuma wannan wato nasihar sai ka ce wato da mu ake yi, domin mu ne yanzu muka zo zamani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya fadi wato cewa zamani zai zo da irin wannan zai faru. Yace sa'ar al-qiyama ba, yace sinfanu minan nasi lam arahuma, dangi biyu na mutane har yanzu ban gansu ba. Na farko yace nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun munilat, akwai mata waɗanda suke kasiyatun masu tafa, masu sanye da tufafi, ariyat amma kuma tsirara suke, ma'ilatun karkatattu, mumilat masu karkatar da wadansu. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasiyatun ariyat, suna sanye da tufa amma kuma a tsirara suke. Malamai suka ce ma'anar wannan shine wanda zai sanya sifa mai sharashara, macen da za ta sanya sifa mai sharashara wanda yake zai zamanto abinda ke karkashin ta ana ganin sa, kamar ana ganin fata, ko kuma sifa damammiya, tufa damammiya wanda za ta dame jikinta ya zamanto tana sifantar da sifar jikinta kamar ma bata sanya komai ba. Wannan yana daga cikin al-kasiyatul ariyat. Kuma yanzu akwai teloli da suna da, akwai teloli suna nan sun gwane su, wato sun kware gwanaye ne wajen yin irin waɗannan tufafin. Kuma kowace tufa akwai sunan da ake sa mata, kuma matan zauna zuwa wajen su suna yin wannan. Su telolin da suka yi wannan su ma sun zamanto auliya ush-shaytan, su matan da suka yi wannan su ma sun zamanto auliya ush-shaytan. Allah ya kiyaye mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane ba za su ji ƙanshin aljanna ba, kuma ƙanshin aljanna ana jinsa daga tafiyar shekara 500. Saboda me? Saboda sun zamanto wato su ne haba'ilu shaytan, tarkon shaytan da shi ne yake kama mutane. Domin mata masu irin wannan sifar su ne abinda, domin ba abinda suke tsinanawa illa barna, su ne za su sanya wato su ne wanda kamar kamar kun san masu su ba suna sa tana a cikin abin nan ba, a cikin suna ta tsaka tana a cikin fatsa, fatsa wanda ake harbi da ita ba, domin kifi ya gani sai ya zo garin zai ci sai ya kama shi. To su ma haka suke ga shaitan, su ne tana shaitan. Tana ake ce mata ko fatsa ake cewa? Mu dai muna yara mu tana muke cewa. Tana, yawa, tana ake sawa a cikin fatsa. Shi ne fatsa ba? A sa tana a jikin fatsa. To su waɗannan matan su ne tanar shaitan. Su ne tanar shaitan. Idan suka dan su ne daga mutum ya gansu sai ya taho, sai kwatsam sai shaitan ya kama shi. Su kan kamammu ne, dama mallakar shaitan ne. To Annabi shi ne ma'anar ma'ilatun mumilat, karkatattu masu karkatarwa. To su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi cewa ba za su ji ƙanshin aljanna ba. Waɗansu ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sifansu da kan cewa a kansu kamar akwai tozon raƙumi. To waɗansu suna cewa wai wannan shi ne irin wannan da ake ce masa ribbon, wani abu wanda mata sukan sanya su ɗaura gashinsu sai ga yi tum haka, kaga gashin yayi tudu. Sai waɗansu suna cewa wai wannan yana daga cikin taghyiru khalqillah, canza halittar Allah, dan suna yaudaran mutane da cewa gashin su ne. Maza an suka gansu sai su yaudaru da kan cewa gashin su ne. To amma wannan hani bai zo ba akan wannan. Wasl shine aka hana a ƙara a sadar da gashi da wani gashin. Amma dan tayi ado kamar gammo aka, wannan kowa ya gani ya san kan cewa ribbon ne. Sai dai wanda yake bai san wannan ba shine zai rudu. Kuma idan ma sun yi wannan rudin, to wannan dai ya zamanto kan cewa al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabis thawbay zur, mai nuna abinda ba shi da shi, mai nuna cewa shi ya koshi da abinda yake ba a riga an ba shi ba. To wannan kamar wanda ya sanya tufafi guda biyu na ƙarya ne, wannan ƙarya suka yi wannan ya tsaya a nan waje, amma bai kai ya zuwa ga wannan la'ana da ta zo akan al-wasila wal-mustawsila ba. To wannan ba wai abinda aka faɗa na aibi din shine al-kasiyatul ariyat da kuma al-ma'ilatul mumilat, amma abinda aka sifanta cewa suna ɗorawa aka wannan ba sifa ce wacce take da mafhumi ba wanda ake daukan hani akan wannan sifa ce kashifa kan cewa ma kan a wannan zamanin daga cikin alamun abubuwan da suke yi akwai wannan a saboda haka wannan yana daya daga cikin ita ce nasiha ta farko da aka yi dangame da sha'anin rufa al'aura bayyana al'aura abu ne wanda yake fitra ba ta son sa kuma shari'a ma ta zo da tabbata abin da yake baya cikin fitra kuma abinda wannan jahiliyar wannan zamanin ta kware kenan ta hanyar bayyana wato tsiraici ta hanyoyi daban-daban bayyana tsirauci ta hanyoyi daban-daban ko musulmi suke daukan wannan Allah ya kiyaye mu nasiha ta biyu shine wa idha fa ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan ya ku bani adam kada shaytan zahirin wannan umarnin shine kada shaytan ya fitine ku amma wannan uslubi ne na larabci da yake cewa wato ma'anar sa shine kada ku bi shi ballantana ya fitine ku kamar yanda zaka ji suna cewa la a'rifannaka taf'alu kaza wato kada kai kaza ballantana in san cewa kana cikin masi mubalaga ne wajen tamfiri wajen wato korar da mutane da wato su biyayya ga shaytan domin in dai har suka biyayya gare shi to karshen al'amarin zai fitine su me alfitna alfitna wato zai aukar da su cikin barna da abin da yake mummuna wanda yake ba a so kama akhraja abawaykum min aljanna wannan fitinar irin fitinar da ta faru da har ta kai ya fitar da iyayenku daga cikin aljanna akwai fitina da ta kai wannan da ba dan wato sun da ba dan ya samu da ba dan abin da yayi musu ba bisa adawa har yayi musu waswasi ya sanya su suka yi abin da Allah ya hana su da yanzu suna cikin aljanna da kuma duk modin nan da ake haifan mu daya bayan daya muna cikin aljanna kamar yadda annabi Musa ya ce ma annabi Adam yace Musa kai ne wanda kaje kai abin da aka annabi Musa ya ce ma annabi Adam yace kai ne Adam wanda kaje ka ci da bishiyar da aka hana ka fitar da mu daga cikin aljanna to a shahid Allah yana tunatar da mu da wannan cewa to wanda yayi muku wannan kuwa ina soyayya tsakaninku da shi ya raba ku da aljanna kuma bai kyale ku ba yayin da kuka zo abinda zai mayar da ku aljanna din ya tsaya ya datse muku hanyar saboda dan Allah ya tunatar da mu cewa adawar shaytan gare mu na farko dai da daddiya ce saboda haka gadarta muka yi kamar yanda da shi da rundunoninsu da rundunonin shaytan zuriyarsa gadan wannan adawar suka yi ta gado ce ka san duk abin da aka ce wato na gado ne da daddi ne yafi komai rusufi a cikin zuciya yanzu kamar gabar ƴan Falastinu da ƴan Isra'ila kaga da daddiyar gaba ce duk yaro haka yake tasowa tun yana dan kankanin yaro an nuna masa cewa wannan makiyinka ne ba yahude shi ma nuna masa cewa wannan makiyinka ne saboda haka da daddiyar gaba ce ita wannan gabar ita ce wanda yake bata mutuwa to haka ake so haka Allah yake karantar da mu da kan cewa mu zamanto cikin fadaka akan cewa wannan gaba tana nan babu wani abu da zai sa mu sulhu da shaytan domin shi ba zai yi ba babu abin da zai sa mu sulhu da shaytan ballantana waɗansu su zo su ce ya kamata mu gane cewa shi fa shaytan an cuce shi ya kamata mu zo wato mu nuna kan cewa mu nuna juyayi da abin da ya samu shaytan kamar yanda wato masu bautar shaytan suke yi kuma suke yadawa a cikin waƙoƙinsu an ce akwai waƙoƙin suna nan suna yawo a cikin wayoyin yara ana turawa a cikin waya to kaji wai ai waka ta yabo akan cewa an ce wato an cuci shaytan kaga ko wannan ai kafirci ne to da haka mutane suna yin abubuwa ba su san irin inda zai kai su ba watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna dauka ba komai bane amma abu ne mai girma a wajen Allah saboda haka a kiyayi irin wannan waɗansu ba san abin da ake faɗa ba amma kuma fushin Allah na tare da wannan tunda mala'iku suna tsine ma wannan waƙar suna tsine ma mai yin waƙar suna tsine ma mai jin waƙar saboda munkari ne da haka a kula yanzu yau an huma libasahuma bayan wannan kuma da yayi wato Allah yana bayyana irin wato adawar shaytan na farko dai ya fitar da wato fitinar da abubuwan musibar da ya kawo ma jinsin bani adam na farko ya fitar da iyayensu daga cikin aljanna wabittali ya haramta musu rayuwa a cikin aljanna da ba dan haka ba da muna cikin aljanna na biyu ya cire musu tufafinsu domin ya nuna musu al'auransu, ya nuna musu abin da yake da Allah ya musu sutura ba sa ganin sa, amma ya kwaye musu, ya kwance musu zani, ya kwaye musu sutura dan ya nuna musu wato tsareyacin su. To sannan kuma Allah ya nuna wato ya fadakar da mu akan cewar wannan gugurmaya fa da zaku na kada ku bi shaytan ballantana ku fitinu da shi, ba gugurmaya ce mai sauki ba, domin innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, da shi da rundunar sa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin sa, kaga da kuna ganin sa yayin da yazo yace to ni ne fa shaytan, ni ne fa iblis, ko kuma ni ne dan iblis ko jikansa ko tattaba kunnansa, nazo in batar da kai, to kasan zaka yi shirin irin shirin da zaka yi masa, amma yayin da zai zo yi maka waswasi baka ganin sa, baka ganin sa, saboda haka kenan kaga ya kamata ya zamanto irin tanadin da zaka yi ya zamanto na gaske ne, irin yakin da zaka yi ya zamanto da gaske zaka yi, kada ka sassauta wajen sha'anin shaydan, kada ka raina wato waswasin shaydan, kada ka raina kokarin shaydan wajen ya zamar da kai, kada ka ce kai kana da ilimi, kai kana da yawan tsoron Allah, kai kana da zikiri, yawan zikiri, kai kafi karfin shaydan ya taba ka, kai kafi karfin shaydan, kada ka taba yin wannan, domin yana ganin ka ta inda kai baka ganin sa, saboda haka zai zo maka ta inda baka tsammani. A cikin wannan akwai tabbatar da kan cewa ba wato yayin da shaydan yake maka waswasi ba za ka iya baka ganin sa. Waɗansu sun ce wannan korewa ne ga ganin shaydan, korewa ne ga ganin sa amma muƙayyadi yayin da ta inda kai baka ganin sa, amma wannan baya korewa ya zaman to kan cewa ka ganshi ba a cikin wannan halin da Allah ya ƙayyade ba, shine kamar in ya rikida, ko kuma ga waɗansu daga cikin bayin Allah kamar yadda yake faruwa ga annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ifrit, al-ifrit shine wanda yake wato mafi kangara daga cikin shaydanu, yazo dan yazo da wuta dan ya kona Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danke shi, kaga nan inda bai ganshi ba ba zai iya dankansa ba. To wannan ba ma abun mamaki bane ga annabawa, annabawa da suke ganin mala'iku ballantana shaydan, ballantana wani aljani, mala'iku ko sunfi aljanu, sunfi aljani karfi, sunfi aljani girma a wajen Allah, amma Allah madaukakin sarki yayi annabawa suna ganin sa, suna ganin su daga cikin su kamar mala'ika Jibril. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganshi ba sai sau biyu a sifarsa ta hakika, sifarsa ta hakika sau biyu ya ganshi, daya lokacin da aka samu fassaratul wahyi, yankewar wahyi, yana saukowa daga dusan Hira, sai ya ganshi yana zaune akan wata kujera ya cika sama baki daya, wato in ma da rana tana wajen ya rufe rana, ka san ko akwai abin da zai rufe rana a ce ba a ganin sa idan ba lokacin da ake zazzabin rana ba. To shi Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya kad saddal ufuq, ya cike sassa gabaki daya, wato ya rufe sama gabaki daya ya rufe ta. To ka san kuwa kun banda zuciya irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda duk ya ga wannan ai wata kila shikenan, in dai bai mutu ba to ya zauta har abada. To amma Allah yayi annabawa da sifata daban, mutane ne, amma bambancin su da sauran mutane sune su ane musu wahayi. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ni mutun ne kamar ku, ba mala'ika ba, ba Allah ba, ba aljan ba, bambancin ya da ku, yuha ilayya, ana wahayi ya zuwa gare ni. To wannan yuha ilayya din sai ta nuna bambancin, dan ba kowanne mutum bane zai iya daukan wannan sifa ta a ce an yi masa wahayi, wanda yake ya kunshi ganin mala'ika. Ana cewa daga cikin abinda malamai suke ambato, malaman sira, cewa mala'ika sunna ta tabbatar mala'ika Jibril kafin na zo wannan barin koma marra ta biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril shine a sama lailatul isra, randa aka yi isra'i, ya ganshi a sifarsa ta hakika, shine wanda Allah ta'ala ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ya ganshi a sama ta bakwai a nan magaryar tikewa, a nan ya ga mala'ika Jibril a hakikanin halittarsa. Amma sauran zuwa yana zuwa masa ne da sifar mutane, ya zo masa da sifar balaraban daji, يزو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد كما عند يزو أحاديث سيدنا عمر كما يوى يوى زوان ديك ينا زوى دسفر دحيا ابن خليفة الكلبي دحيا دقشكين قبيلة كلب قبيلة شيء دحيا متنى ونديك واتو ككاوى مي ككاوى صفة وترن النبي صلى الله عليه وسلم ينا زنشي دشي أم سلمة تناجو ودنسو دقشكين مغنغنون سيتجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا أمبتو ودنم مغنغنون أكن منبري sai yace tace naji ka da dihiya na ganka da dihiyatul kalbi kana kuna magana naji irin abinda kuke magana akai kana ambatan su akan minbari yace ba dihiya bane jibrilu ne kuma wataran abbas ya tura yana so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkiri bai zo ba sai ya tura abdullahi ibn abbas sai yace ya hadu da shi da dihiyatul kalbi suna magana saboda haka bai yi gaya masa ba da ya koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ganshi yace eh yace ya ganshi yace ba dihiya bane malaika jibril ne to waɗansu malamai na sira shine suke cewa la'alla wannan shine illar wato makantar abdullahi dan abbas saboda kusancin da yake da shi da dihiya yayin da ya ganshi to kun ga wannan idan ya tabbata abinda suka faɗa babu nassi akan wannan amma in abinda suka faɗa istinasin da suka yi in ya tabbata zai nuna wato gajiyawar sauran mutane da kasawar halittar su da ganin halittar mala'ika koda wato ma kamar sa ta jirkita to kuma kamar yanda shedan yakan jirkici to shi shedan kansa yakan jirkita yana daukan kamar wani to yayin da ya dauki kamar wani za a iya ganin sa domin ba lokacin ne yake min haythu la tarawnahum ba ba wannan lokacin Allah madaukakin sarki wanda ya kayyade cewa ba ma ganin su shi lokacin da suke mana waswasi din amma lokacin da suka dauki sifar wani kamar yanda shaydan yazo a sifar tsohon najadu yazo a sifar suraka bin malik yana ba ma a lokacin yakin badr yace la ghaliba lakum minan nasi wa inni jarul lakum yake cewa yazo musu a sifar suraka ne lokacin kuma da suke shawara za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yazo musu a sifar tsohon najadu kuma kamar yanda ya zo ma abu huraira a sifar miskini lokacin abu huraira yana gadin zakar fuddakai yazo ya zo masa yana sata ya kama shi yace sai ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah kai hakuri ba zan sake ba da yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace biya me ya faru da fudan fursunan kajiya sallallahu alaihi wasallam sai yace ai gashi yazo ya kawo mun buka yace gashi tsoho ne ga iyali saboda haka na sake shi yace zai dawo ya sake dawo wa rana ta biyu akai haka rana ta uku da ya kama shi ce shi kan yau sai ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to ka tsaya in gaya maka wani abu wanda zai amfane ka gaya maka wani abu wanda zai amfane ka to su kuma sahabbai a wannan lokacin suna masu kwadayin duk abin da aka ce zai amfani mutum suna kwadayin su suka ce eh gaya mun sai ce to idan ka zo ka kwanta akan shimfidarka ka karanta ayatul kursi idan ka karanta ta to ba za ka gushe ba kana da mai gadi a cikin wannan dare shedan ba zai kusance ka ba sai ya sake shi da yaje sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yaya jiya kuma jiya da daddare ya kuka kare da dan fursunan naka ma fa'ala asiruka albariha sai ce ya rasulullah ai gashi abin da aka ce da nace ni sai na kawo shi wajenki sai ce ka sake ni zan koya maka wani abu da zai amfane ka yace ya shine yace mun na karanta ayatul kursi da dare shedan ba zai kusance ni ba yace sadaka ka yayi maka gaskiya amma shi tintirin makaryaci ne to kaga abu huraira ya gaishe ya zo masa a wannan sifar to a lokacin da zaka iya ganin sa saboda haka wannan wanda shari'a ta tabbatar za a iya gani za iya ganin su a cikin wannan sifar to sannan a karshe Allah ta'ala yace inna ja'alna shayatin awliya lilladheena la yu'minun mun sanya shaydanu su zamanto waliyai wato masu taimaka ma juna da waɗanda yake ba sa imani to aka tabbatar mana da adawar iblis ga jinsin bani adam to kuma yanzu sai Allah ya tabbatar mana da kishiyar adawa kashe dan ga wanda ba mu'minai ba. Kun fahimci abin nan din? Shaytan da shi da zuriyarsa makiya ne ga Adam da zuriyar Adam. To zuriyar Adam kuwa ta hada mu'minai da wanda ba mu'minai ba, ko ba haka ba? Saboda haka shaytan makiyi ne gare su. Ba'dukum li ba'din adu wa hum lakum adu, haka yace makiyi ne a gare ku. Saboda haka adawa ce ta jinsi da jinsi. Jinsin Iblis yana adawa da jinsin Adam, da jinsin annabi Adam da zuriyarsa. To amma kuma nan sai Allah ya tabbatar da kishiyar adawa ita ce wilaya, domin adawa kishiyar shine jibintar lamari da soyayya da taimakon juna. Sai ta ita tsakanin shaydan da waɗanda ba mu'minai ba daga cikin zuriyar Adam. Saboda haka yanzu adawar tana nan, wannan adawar tana nan ne ga dukkan jinsin, koko yanzu ita ta waɗanda ba mu'minai ba ta likida daga adawa ta zamanto soyayya. Wannan ishara ne ga cewa waɗanda suke ba mu'minai ba su ma sun zamanto shaydanu. Duk wanda ba mu'mini ba ya zamanto tamkar shaydan. Saboda wato dukkan abubuwa suna jinsi yana tafiya tare da jinsin sa ne, indai suna soyayya. In suka yi soyayya to jinsin su ya zamanto daya. Su ko shaydanu jinsi ne wanda Allah ya gina su akan farna da sharri. Babu alkhairi a cikin shaydan da aljan. Wato aljanu, shaydanun aljanu babu alkhairi tare da su, babu salaha tare da su, sai barna. Kamar yanda Allah ya yi wato zaki da damusa da kare da da mage, kaga suna wannan kwanciyar iftirashis sabr, su miƙar da hannayensu tun daga gwiwa hannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu idan za mu yi sujada mu iftirashis sabr, wato mu shimfiɗa hannunmu a ƙasa. Ka shimfiɗa tun daga gwiwar hannunka har zuwa tafin hannunka a ƙasa yayin sujada, wanda za ka ga wani lokaci mata sun fi yin wannan. To wannan kuskure ne a cikin sallah, domin ɗabi'a ce ta dabba. Haka Allah ya yi ɗabi'arsu, to haka shaytan yake, shi ɗabi'arsa ya yi cuta, ɗabi'arsa ya yi ɓarna, ɗabi'arsa ya yi sharri. To yayin da zamanto kan cewa haka ɗabi'arsa take, to duk wanda yake bai yi imani ba, to shi ma ya zamanto tamkar shaytan, sai ita ma shi ma wannan ɗabi'ar yake a kai, sai ya zamanto waliyin shaytan. Sai ya zamanto waliyin shaytan. Kamar yanda Allah ta'ala yake cewa kadhalika wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun, muke wato haka nan muke wato sanya muke jibintar da sashen azzalimai su zamanto majibinta ga sashi. Saboda wato sun hadu akan san barna. To wannan kaga tamfiri ne da korar da mu da wato nisantar da mu daga wannan sifa ta wanda za ta zamanto mun zamanto majibintan lamari ga shaydan yayin da muka zamanto mabarnata. Amma matsawar baka barna, to shaydanu makiyanka ne. Me yasa kuma shaydan yake yin wilaya ga waɗanda suke ba mu'minai ba? Ba wilaya ce ta soyayya ta haƙiƙa ba, wilaya ce ta cewa waɗannan sun riga sun zamanto samammu. Tamkar yanda zuriyarsa suke, zuriyar shaydan sun zama waliyansa ne tabbas. Saboda ba ma abinda suke yi sai abinda shaydan din yake so, fatar da mutane su ma suke. To daga cikin mutane waɗanda haƙƙinsu zamanto makiya ga shaydan, akwai wanda suke zamantowa waliyai gare shi. Saboda me suke zamantowa waliyai gare shi? Saboda duk abinda shaydan yake so su yi, abinda suke yi kenan. Sun zamanto su ma tamkar shaydanu din. Allah ya kiyashe mu. To shine Allah yake korar da mu daga wannan wajen mubalaga, yace la yaftinannakumu shaydan, kada ku yadda ku bi shaydan yadda har za ku zamanto kun fitinu daga gare shi. Na'am.
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا, idan kuma suka aikata aiki na alfasha sai su ce mun sami iyayenmu, mun sami iyayenmu akan wannan aiki na alfasha. الله أمرنا بها, kuma Allah ne ma ya umarce mu da ita. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, ce ne musu Allah baya umarni da alfasha. أتقولون على الله ما لا تعلمون, shin kuna kirkirar magana ne ku fadeta akan Allah abinda ba ku da sani akan sa. Wato ma'ana abin ai musu inkari kuma a hana su kan cewa kada ku kuskura ku faɗa abin da yake ba ku da sani kane da Allah wa idza fa'alu fahishatan suwa ne ne waɗannan alwa wawul jama'a gane yake komawa yana komawa ga alladina la yu'minun wanda ba sa imani mushrikai kenan idan suka aikata alfasha abinda ake nufi da alfasha shine dukkan wani abu wanda yake mummuna wato alfuhush asalin ma'anarsa abinda yake yayawaita ya girmama amma a cikin barna yanzu kaga malaman hadisi sukan sufanta rawi da cewa fulanun fahishul ghalab fahishul ghalab wato kuskurensa ya mugusta ya munana ma'ana wanda yake idan da zai yi hadisi inda zai karanta hadisai guda 100 to a cikin wajen 99 duk kuskure ne to wannan shine fahishul ghalab wanda ba a karban riwayarsa in ma wani yayi ba a amfani da riwayarsa dan a karfafa wata riwaya riwayar tasa wujuduha wa adabuha sawa bata karfafa ko bata karfafa wani to daga aka ce fahishul ghalat wato wanda yake kuskurensa ya yawaita har ya zamanto kan cewa shine galibi akan dukkan abin da yake riwaya to alfahisha shine abin da yake barnatta ta yawaita yanda ya zamanto kan cewa dukkan wani mai hankali baya santa yana ganin kan cewa barna ce kuma dukkan wani mutum yana ganin aibi ne yana buya yana jin kunya a ce ya sifantu da wannan dabi'a ita ce alfasha kama alal yawanci ya yawaita suna kiran wato zina da alfasha da kuma mazinata da ƴan alfasha da matan banza kilaki suna kiran su da wato albaghi cewa ita ce alfashar da ta bayyana domin a zamanin a jahiliya dukkan wato kilaki takan sanya tuta a kofar gidanta an san cewa wannan gidan irin waɗannan ne kamar irin gidajen matan banza da ake da su wanda yake sanannu to amma kuma akwai na ƴan daduro wanda take su kuma a koye suke su ba a sani ba za a gan su kamar cikin gidan mutane ne gidan matan aure amma su ma wannan alfashar suke to ita ce ma ba sana din to yayya to tun a jahiliya ana ganin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake barna ce saboda kowa yana jin kunyar a ce ya sifantu da ita mutane suna ganin aibinta to Allah ya ce idan suka aikata alfasha su mushrikai sai su ce wajadna alaiha aba'ana ai iyayenmu akanta muka same su yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa abinda ake nufi da alfasha dinnan abinda ake nufi da alfasha anan shine a wato yin dawafi tsirara wanda suka kasance suna yi sun kasance suna cewa ɗakin Allah mai tsarki ne in aka zo yin dawafi saboda haka dole sai dai kai dawafi da sifa mai tsarki ba zai yiwu ba kaje kayi sabo a cikin tufa sannan kuma ka zo da wannan sifar kace za ka yi ma Allah dawafi saboda haka sai a ce duk wanda yake ba wanda kawai zai iya dawafi da tufafinsa shine dan maka al-humus kenan al-humus dan maka saboda haka idan ka zo maka tun daga mina sai ka aika wani dan maka wanda ka sani abokinka ya baka nasa kayan sai ka sa ka cire naka ka ajiye su a nan mina ko kuma ka dauki hayan kayan dan maka in ko baka samu ba to sai dai ka cire kayanka a nan ka zo kai dawafi haka sirara har za ka ga mata suna yin har maza da mata kuma fa to yanzu wannan ba alfasha bane a ce wajen ibada kamar ɗakin harami ana tafiya sirara maza da mata wannan ba barna bace ba alfasha ce har mace za ka ga tana cewa al-yawma yabdu kulluhu aw ba'dahu wama bada minhu fala uhilluhu to yau fa ranar da wani daga cikin al'aura wato wani daga cikin wannan abin da ake kallo ake so din sashensa zai bayyana ko ma gaba ɗayansa ya bayyana wanda kuma ya bayyana din ban halatta shi ba akwai abin da yake kai ya zuwa ga halatta alfasha irin wannan mace ta bayyana tsirecinta free fallo sannan kuma ta ce bata halatta shi ba ko kaga wannan shine tanakudi tufka da warwara na in jahiliya na addinin wanda yake ba addinin Allah ba to sai su ce idan kuma mutum bai samu kayan ba bai samu na haya ba bai samu na aro ba kuma ya ki ya zo ya dawafin tsirara ya zo ya dawafin da kayan sa to wannan kayan ya zamanto laqa haka suke kiran sa laqa abin wato sai dai a yarda shi bai saki sa wannan kayan ba duk wannan dokoki ne da suka kirkiro ma anzalallahu biha min sulal kuma suka ce menene hujjar su na yin wannan wajadna alaiha abaana haka muka sami iyayen mu akai kuma iyayen mu sun sani sun fi mu sani saboda haka sun san wata maslaha wanda mu ba mu sani ba koda muna ganin alfashaje tunda iyayen mu sun yi akwai wata maslaha wanda ba mu sani ba mecece ma wannan maslaha wallahu amarna biha ai Allah ne ma ya umarce su da ita domin idan da barna ce Allah ba zai sa su surin kai ba saboda haka hujjar su abubuwa guda biyu ne mun sami iyayen mu akai kuma karshen al'amari ma umarnin Allah ne to da Allah ya tashi musu raddi sai ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha ai wato ba zai yi ba Allah ya umarni da alfasha domin sifar sa al-kamal dukkan wata sifa ta kyau tana tare da Allah to ba zai yi ba kuma abin da yake ba shi da kyau hatta a wajen hankalin mutane a ce kuma Allah ya umarni da shi wannan mustahili ne to a cikin nan hujjojin su guda biyu ne wacce Allah ya yi ibtali wacce Allah ya rushe daga cikin hujjojin tasu ta farkon ko ta biyu me hujjojin mushrikai hujjojin mushrikai guda biyu ne mun samu iyayen mu akai kuma Allah ne ya umarce mu da su Allah da ya tashi raddi sai ya raddin ta biyun ya kyale ta dayan saboda ta dayan babu bukatar kai raddin ta ba bukatar kai raddi saboda ba hujja bane dan ka samu iyayenka akai akan alfasha kai ma ka zamanto akan alfasha 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 ce ko kai ne kai ko iyayenka ne suka yi saboda ka babu bukatar ai raddin ta sai kawai Allah ya raddin ta biyun cewa Allah baya umarni da alfasha saboda haka abinda kuke dogaro da shi na kan cewa Allah ne ya umarce shi wannan ba gaskiya bane ataquluna ala allahi ma la ta'lamun sannan kuma Allah ya musu gargadi cewa shin kuna fadin abinda ba ku sani bane dangane da Allah alqaul anan wajen attaqawul ake nufi wato kuna kirkiran magana wanda yake ba ku sani ba ku fade ka ta gudangara ta ga Allah domin wannan yana daya daga cikin abinda yake nuna jur'a ala allah wato karfi karfin rai ga Allah da rashin ganin girman Allah na'am
kul amara rabbi bil qisti وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء
to Allah yace qul amara rabbi bil qist ga ya musu ya rasulullah ka fadi ka ce ubangiji na yayi umarni ne da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid kuma yayi umarni da gare ku da cewa ku tsayar da fuskokin ku a dukkan wajen sujada wa du'uhu mukhlisina lahu ad-din kuma ku bauta masa kuna masu tace tsarkake addini gare shi kama bada'akum ta'udun kamar yanda ya fare ku ya faru asalin halittar ku haka kuke komawa ya zuwa gare shi fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimud dalala sai wato bangare daga cikin ku ya shirye su bangare kuma fata ya tabbata akan su innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah su waɗannan wanda fata ya tabbata akan su su ne waɗanda suka riki shaidanu a matsayin majibinta min dunillahi ba Allah ba wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna riyawa suna tsammani kan cewa su shiryayyu ne wato sai Allah madaukakin sarki yace idan yayin da suke cewa wallahu amarna biha Allah ya umarce mu da alfasha to kai ya rasulullah ka kuma muka ce Allah baya umarni da alfasha to ku zo ga abinda Allah yake umarni da shi amma Allah yana umarni da adalci al-qist shine daidaituwa daidaito abinda yake daidai wa daida tsaka tsaki la tafriq wala ifrat babu sako sako babu wuce gona da iri kila qasdi kila tarafai qasdi al-umuri damim dukkan bangare na biyu dukkan bangare guda biyu na abinda ya wuce iyaka abin zargi ne yanzu to abinda Allah ya umarni da shi kenan yanzu kaga kamar tauhidi tauhidi wasat ne tsakanin shirka da ta'til waɗansu suka ce ba za su su ba su jama da Allah ba ba za su bauta ba la ga Allah wala ga wani wannan shine ta'til waɗansu kuma suka ce za su bauta ma komai duk abin da ake bauta ma ai daidai ne shine shirka, to tsakatsaki shine tauhidi. Kace kada kace ba za ka yi bauta ba, ka tabbatar da bauta, amma ba ga kowa za ka yi bauta ba, ga Allah kawai dan shi ya cancance ta. To wannan shine tsakatsaki. Haka dalika kamar kisasi, tsakatsaki ne daidai adalci ne tsakanin wato ka mutun yayi kisa ya zamanto kan cewar ya sha, saboda haka rai ba ta da alfarma, tsakanin kuma yayin da aka yi kisa a je a kashe kabila gabaki ɗaya saboda mutum ɗaya da aka kashe, wanda larabawa suke aka ce a yi kisasi, wanda ya kashe a kashe shi, ya fi bisa a ce mutum ya kashe ya sha, ko kuma dan ya kashe mutum ɗaya ya zamanto cewa duk wani ɗan kabilar sawa'un shi ne ya yi kisan kan ko ba shi ne ya yi kisan kan ba a kashe shi. Kamar yanzu yadda saboda rashin bin doka, idan wani abu ya faru na barna, idan wani aka taba shi, idan ka bar mutumin wanda yake ba musulmi ba aka kashe shi a kasar musulmi, to duk wani wanda yake musulmi a kasar da ba musulmi ba shi kuma sai a kashe shi, komai zaman lafiyar da ake da shi. To wannan shine jungle justice, rashin adalci ne wannan. To kisasi doka Allah ta zamanto wasa tsakanin waɗannan. Haka ihsani tsakatsaki ne tsakanin wato wuce gona da iri, barna wajen kyauta da kuma rowa, mutum ya hana haƙƙin Allah, sai aka ce ka bayar da infaƙin da shari'a ta yadda da shi, baka buɗe hannunka gabaki ɗaya komai ya tafi ba, kuma baka danƙe shi ba, ka hana. To Allah yana umarni da adalci a cikin dukkan al'amura. Idan ka bibiyi dokar Allah za ka ga wannan adalcin a ciki. Kuma ya ɗaya daga cikin abin da malamai wato suke bayyanarwa a cikin asrarus shari'a, akwai wannan wanda ya mahasulul islam din nan, da kuma ma hatta ibnul qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in yana kawo hukunce-hukunce na shari'a domin ya nuna wato adalci da ke cikin shari'a. Dukkan wani umarni na shari'a haka yake. To Allah haka yake, al-amara rabbi bil qist, ubangiji na ya umarni da gaske da wato adalci. Shi ko adalci alfasha ne? Akwai wanda zai kunya a ce yayi adalci? Yanzu hatta a cikin wanda ba musulmi ba, alƙalin da aka je yana adalci, kowa za ka je yana son sa, kowa za ka je yana yabon sa, saboda adalci abu ne wanda ake son sa, kamar yanda zalunci ba a son sa. Ka ji kan cewa wani ya bi tukiyar maraya da raunanan mutane da wato waɗanda aka bar masa amana duk ya cinye, sai ka ji wannan ana, sai ka ji ba a yanzu kamar irin waɗanda suka sace kuɗin fansho ɗin nan, yanda ake ta, yanda za ka ji ana tsi da musulmi da kafirai duk tsi ne musu suke yi. Saboda me? Saboda ka zo mutane waɗanda yake ana takwasar kuɗinsu, an hana su jin daɗin kuɗin, lokacin da suka zamanto raunana da suke buƙatar a biya su, waɗansu suka je suka hau kansu kawai suka yi fata-fata da su suka cinye. Kamar misalin da Allah ta'ala yake bayarwa ne, misalin fansho fa Allah ya bayar da shi a cikin Alƙur'ani, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anharu له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يعني ذي ينكو زي سوء أشي ينادى الجنة ينادى قونا لنبو نإني بي دبينو منا قن يندى أكي سيدة كلا إني بي وجن دبو بيو كو دبو أكو كيلو لا تو شي ينادى قونا إني بي قاتلن تنا يسوو داك كاقو كل وتقيل ذي كي إن كيلو قوم يكي كاقو دبو أشرون كل كينا yana da koramuna gudana a ciki ba sai yayi rijiyar burtsatsai ba, cikin sauki zai kula da wannan gonar tasa. Lahu fiha min kulli thamara, dukkan wani itace mai daɗi, dukkan wani itacen marmari yana da shi a ciki. Wa asabahu al-kibar, kuma sai girma ya zo, yayi ritaya, ya zama dan fansho. Walahu dhurriyatun du'afa, kuma yana da zuriya raunana, ba su girma ba, sun kai karfin su yanda za su kula da kansu. Har yanzu yana biyan kuɗin makaranta, har yanzu za a zo a ce ya bada kuɗin tara, har yanzu yana kayan sallah. Akwai waɗanda yake in sun girma ƴaƴansu sun riga sun girma, ya huta duk bai san wannan ba, amma wani girma ya zo masa yana da zuriya bo afa. Fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat, sai iska wadda take da wuta a ciki ta zo ta samu gonar gabaki ɗaya ta cinye ta. Akwai wanda zai so wannan? To misalin wanda suka ci kuɗin ƴan fansho kenan, misalin wanda suka ci kuɗin ƴan fansho kenan. Muna addu'a, akwai ƴan uwanmu ƴan federal service, akwai wanda suka yi shekara 7, wanda suka yi shekara 5, wanda suka yi shekara sama da haka, fanshon nasu an je an makale an ƙi a biyan su. amma kuma kullun gashi nan fitar da kudade ake yi kwanaki motoci 200 motoci irin wanda yake kowace daya ta fice miliyan 10 BMW 200 haka aka saya dan wato matan mate kun shuwa gabanin kasan Afrika zasu zo su yi taro na kwana uku aka sai motoci 200 wai sai aka ce a ba saya akai ba kyauta ce kamfanin Coscharis ya bayar gudumawa to in ya bada gudumawar wannan ai ya san abin da ya samu in ma gaske ne kenan amma kuma waɗanda yake sun zamanto su ne mabukata kamar wanda suke cikin wanda suke wato ɗan fansho da girma ya zo musu ba su da hanyar da za su ci amma a hana su haƙƙinsu to wannan zalunci ba wanda yake to Allah ba ka samu zalunci irin wannan ba a cikin shari'arsa zalunci ba wanda yake son sa wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da fuskarku a dukkan wajen sujada an ce ma'anar wannan shine wato ku fuskanci Allah da ikhlasi wajen bauta a dukkan masallaci a kulli masjid masallaci ake nufi wanda yake daga ciki akwai inkari ga wato wannan abin da suke yi na tsiraici da yin shirka a ɗakin Allah mai alfarma domin a ɗakin Allah mai alfarma suna yin dawafi ba ga Allah kawai ba suna yin hubal aka dauko aka dora shi a saman Ka'aba aka dora dutsen hubal aka dora gunkin hubal cewa wato yanda ake dawafi a nema Allah ne kuma a nema hubal kuma akan dutsen Safa aka sa Isab gunki ne akan dutsen Marwa aka sa Na'ila saboda haka idan zakai sa'ayi kamar kana sa'ayi ne ibada kake tsakanin Isab da Na'ila to Allah ya ce wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da fuskarku ailillahi ga Allah kawai wad'uhu mukhlisina lahu din ku bauta masa kuna masu tace addini a gare shi ne addinin Annabi Ibrahim kama bada'akum ta'udun dan me to kamar yanda ya fare ku aka za ku koma gare shi nan Allah ta'ala ya tunatar da mu bani Adam komawan mu ya zuwa gare shi tayarwa domin shine zai sa kai addini saboda zaka koma gare shi dan haka kuma in ka koma gare shi fariqan hada bangare daga cikin ku ya shirye su sun zamanto akan tauhidi wa fariqan haqqo alaihim ad-dalala bangare kuma bata ya tabbata akan su innahum ittakhadhu shayatin awliya ga illar batan nasu sun riki shaydanu waliyai ba Allah ba saboda haka wato Allah ya halicci dan Adam da san alkhairi dan Adam ya halicce shi da sifa da zaka kai shi zuwa ga matsayi irin na mala'iku abinda yake bata dan Adam ya zamanto haqqo alaihi ad-dalala bata ya cancanta ya tabbata a kansa shine ya zamanto waliyin shaydan sai ya bi kida ya bar dabi'arsa ta alkhairi da san alkhairi da karkata ya zuwa ga alkhairi da fitra as-salima ya zuwa ga wato barna ta shaydan dan shaydan haka yake shi barna ce ta sa kawai ba abin da ya sani sai sharri ya zaka zamanto ka riki da ka zamanto shaydani shine ka riki shaydan ya zamanto waliyinka ba Allah ba sannan kuma tare da wannan wa yahsabuna annahum muhtadun suna tsammanin cewa su shiryayyu ne shine ka rinka yin tabriri ka rinka tabbatar da cewa duk abin da kake yi na bata kana ganin batan nasa amma kai kokari ka tabbatar da shi ka sanya shi a cikin sifar shari'a akwai mutane wanda suke haka suke sun san barna suke yi amma barnan nan dole su mai da ita gyara to wa suke rudi wa za su ruda kansu suke rudi ko suna tsammanin za su ruda Allah ne suna tsammanin wannan dabarar da suke yi za ta karbo a wajen Allah kamar yanda Yahudawa suke cewa za kada ku je ku gaya musu abubuwa na addinin ku dan kada su yi hujja a gaban Allah su ce ai gashi ma sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu ban sani bane cewa Allah ya san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa to masu irin wannan dabi'ar to saboda kuma wato shi mutum Allah ya yi shi fitrarsa ba ta yadda da ya zamanto akan sharri ko yana sharri akwai mai wa'azi da zai rinka akwai shine ma zaka ga har turawa suna cewa conscience a ce kai conscience ɗinka zai kyale ka kai wannan yayin da mutum yayi abu wanda yake mara kyau ya san mara kyau ne kuma zuciyarsa ba za ta kyale shi akan wannan ba to wannan naza'ar da za ta rinka jinsa tana jinsa cewa yanzu kai kayi wannan to sai ya samu abun da zai tabbata zai gamsar da zuciyarsa akan cewa abin da yake ai daidai ne ai ba komai ai haka ne sai ta kokarin ya kawo dalilai wanda yake kuma na ƙarya ne to abin da ku ba a so kenan yayin da kai laifi kai da kai laifi to sai ka koma sifarka ta annabi Adam. Amma yayin da kace zaka yi tabririn abin da kai sai ka zama to waliyin shedan.
Jarani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
Allah ya ce ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid, ya ku bani Adam, ya ku ya'yan annabi Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, ku riki adanku a wajen a kowane wajen ibada, kowane masallaci, wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha, ku ci daga abin da muka azurta ku, ku sha daga abin da muka azurta ku, wala tusrifu kada ku yi israfi, kada ku wuce iyaka, innahu la yuhibbul musrifin, lallai shi Allah baya son masu barna. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق شيني يا رسول الله وانيني واندي حرمتا قوارا قواتا الله أدن أدو وانديكي الله يا الله يا حال التاشي التي أخرج لعباده أدو واندي الله يفتدشي دباينسا والطيبات من الرزق دكما دادا دم أبو بوا ما سسركي دك أرزكي. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا شيني سو وانن دا إتا أدو دا زينة دا الطيبات دادا دم أبو بوا للذين آمنوا كيبانتاتو ne ga wato kebantatu ne ga wadanda suka yi imani fil hayati dunya a rayuwar dunya dan su aka yi su khalisatan yawmal qiyama kuma ga wato entatu tatatu su kadai ga mu'minai kadai yawmal qiyama a ranar alqiyama kadhalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun kamar yanda muka rarrabe wadannan ayoyin to haka muke bayyana ayoyin mu ga mutane wadanda suke sani. Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya mai girma yana yin raddi ga mushrikai da suke cewa ba za su yi ado ba lokacin tawafi. Sai Allah ya ce ya bani Adam gabaki ɗayan ku ku yi ado a wajen kowace bauta, wajen ko wato a wajen dukkan masa dukkan masallaci shine wajen bauta na Allah, lokaci ne da ya dace a yi ado don girmama wanda ake bautar domin sa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta rufe al'aura yayin da za a yi sallah, ya shar'anta murfa al'auramu yayin da za mu yi sallah. Ummu Salama tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam atusalli almar'atu fi dir'in wa khimar, mace za ta iya yin sallah a cikin doguwar riga da da kuma mayafi wanda ya rufe kanta? Yace na'am idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, yace za ta iya yi idan doguwar rigar mai yalwa ce tana lullube saman tafin kafarta, za ta iya yin sallah a haka. To wanda ya nuna kan cewa rufa al'aura domin sallah sharadi ne shine wato yin ado yayin dukkan a wajen dukkan ibada, da wannan ne aka hana wato aka tabbatar da wato alfashar da take cikin yin tawafi sirara. Dan haka yayin da aka ci maka da yaki a shekara ta 8, shekara da ta 2 baya shekara ta 9, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Abubakar ya zamanto jagoran musulmi wajen yin haji. A wannan shekara musulmi su yi haji ga ɗakin Allah, bayan tun zuwan musulunci ba a yi haji ba, da sunan musulmi sun je sun yi haji. Sai a wannan shekarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura cewa annabi sayyidina Abubakar ya sanar Allah ya hujja ba'da al-ami mushrik wala ya tufa bil bait uryan, kada wani wanda ba musulmi ba ya haji da wannan ɗakin bayan wannan shekara, kuma kada wani ya sake dawafi ya tsirara. To sai da aka tsarkake ɗakin Allah da shirkan mushrikai da kuma dawazin masu tsiraici da suke yi, shekara ta 10 annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sanar da kowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai yi haji wannan shekara. To wannan aka hana yin wannan, kuma aka yi umarni da cewa yayin dukkan ibada bayan ma a rufe al'aura ayi ado. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen tufa gare ku ya ku musulmi sune fararen tufafi, dan haka ku sanya su lokacin sallar juma'a, kuma ku yi likafanin matattunku da su. Shi yasa ake son ranar juma'a da ranar Idi a sanya tufafi kyawawa ko musamman farare musamman fararen tufafi sunna ne a sanya su a waɗannan rana da dukkan lokacin wato taro na ibada kamar ranar Juma'a kamar ranar Idi kamar ma dararen goman karshe waɗannan dararen da muke ciki kamar yanda yazo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da asar da suka zo haka kuma aka ruwaito magabata na ƙwarai suna yi a cikin dukkan waɗannan darare sun kasance suna yin ado akwai Anas ibn akwai Ibrahim an-Nakhai Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yana da wata riga ta sake kyawa baya sanya ta sai a cikin dararen goman karshe sai kuma ranar Idi sai ranar Juma'a shine ya kura akwati ba in za a je daurin aure ba sannan Allah ya ce wannan umarni ne na wajibci khudhu zinatakum inda kulli masjid wannan al'amru lil wujubi amma wa kulu washrabu ku ci ku sha wannan umarni ne na halacci wato ya halatta a gare ku ma'anar ku ci ku sha shine kada ku bi addinin jahiliya ku haramta ma kanku ku haramta wa kawukanku waɗansu abubuwa da jahiliya suka haramta ma kawukansu duk abin da Allah ya halatta to ku ci ku ci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa naman damo aka kawo akan sufransa akan shifidar abinci aka mika masa ya ci da aka ce naman dabo ne sai ya ki ci sai Khalid ibn al-Walid yace ahramun huwa ya rasulullah haramun ne yace la inni la uharrimu ma ahallallah ni bana haramta abinda Allah ya halatta walakinahu ta'afuhu nafsi raina baya son sa wato ba ina kenkemin sa raina yana kenkemin cin sa a wata riwayar yace lakinahu laysa bi ardi qaumi baya cikin daman da ake ci a gari wato a kasar mu wato mu mutane ne wanda ba ma ci yanzu kamar sakkutawa ne in kaza waɗannan sakkutawa ba sa cin naman akuya daga ya ci naman akuya sai allergy sai nan da nan sai ga kuraje sun fito a jikin yayi furfur wato ya kunkumbura to kaga idan mutum wannan irin in yace ba zai ci naman akuya ba to nan ba za ka ce ya haramta abinda Allah ya halatta ba in baka san abu kawai kada ka ci amma kada ka ce a haramun ne ni bana cin wannan ka'ida ta bana cin wannan haramtacce ne a gare ni in ka haramta ma kanka to shine wannan ayar ta zo ta rushe wannan kada ka haramta abinda Allah ya halatta ku ci ku sha wala tusrifu kada ku yi israfi ma'anar israfi shine ku wuce iyaka wajen wato cin abinda bai halatta ba ko kuma wajen cin halal din ya zamanto har kun wuce iyaka ku ci ku ci ku ci saboda zari har ku cuci kanku ya zamanto babu masakar tsinke a cikin cikin to wannan ma ba a san sa yana daga cikin israfi innahu la yuhibbul musrifin Allah baya san masu israfi masu barna a cikin komai ne kuwa a cikin tifa Allah baya san masu barna yana daga cikin barna wajen tifa ya zamanto kana sa tifa kana jan kasa da ita Abdullahi ibn Abbas yana cewa mutum ya ci ya sha matsawar ya bar abubuwa guda biyu as-sarfu wal makhila barna wato shine wuce iyaka da kuma alfahari da girman kai in dai tufa ba ta alfahari ce da girman kai ba babu laifi ka sa amma duk tufar da za ta sanya ka ka rinka girman kai to ba a san ta sannan Allah ya ce ce ne musu wane ne ya haramta wato zinatullah anan wajen shine abubuwa na ado da Allah ya saukar Allah yayi ne dan mu Allah yayi zinare da azurfa da lu'lu'u da zabarjad abinda za a shiga cikin teku a dauko shi in aka sa kaga wato adan yayi kyau kaga an yi wata wato kaga an yi abin nan a tufa da auduga din nan tufa wato in ka ganta da laushinta da kenta za ka ji sha'awa ka ji zuciya na so to Allah yayi wannan dai Allah ne yayi wannan to waye haramta wannan adan na Allah wa tayyibati min wanda yake ya fitar da su ga bayinsa Allah ba amfani zai da su ba ba bukata yake gare su baya bukatar komai mu Allah ya fitar ma mu Allah ya bama wa tayyibati min ar-rizq da kuma kyawawan abubuwa daga cikin arziki at-tayyibat duk abin da yake at-tayyib shine halal abubuwa na halal wanda yake kuma dukkan halal mai wato mai dadi ne mai sarki ne dukkan abin da yake cutarwa ba halal bane dukkan abin da yake rai baya dukkan abin da yake yana daga wato dukkan abin da yake najasa to ba halal bane saboda haka ba za ka ga Allah ya sanya halacci a cikin abin da yake kuma ya haramta shi ba saboda najasa ne kamar naman al-khinzir Allah ba zai halatta shi ba tunda najasa ne to Allah sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu su waɗannan abubuwan wato da ita zinatullah da kuma at-tayyibati min ar-rizq lilladina amanu fil hayatid dunya, ga mu'minai ce, ga wanda suka yi imani ne a rayuwar duniya, wato dukkan wani abu da ka gani a bayan ƙasa wanda yake mai tsarki, wanda yake ake ado da shi, to Allah ya yi shi dan mu'minai, domin su ne suka yi suke rayuwa dan cika manufar da Allah ya halicci rayuwa domin ta. Allah fa bai ce a zo duniyar nan ba da abin da ke cikin ta illa domin Allah, domin abota ma Allah. Allah ta'ala ya ce ya sanya inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, mun sanya abin da ke cikin ƙasa na ado ya zamanto ado ga ita duniya din domin mu jarabce su, wane ne wanda yake mafi kyawun aiki, wato wane ne wanda zai zamanto mumini. Saboda haka adan duniya dan wa aka yi shi kenan, dan mumini, dan Allah ya jaraba ya gani su wane ne za su zama muminai. Saboda haka dan su Allah ta'ala ya yi wannan, saboda haka ta ya za a ce kuma Allah ya haramta su, waye zai ce Allah ya haramta wannan bayan dan su aka yi? To anan duniya kenan. Saboda haka duk abin da ka gani na ado dan muminai ne. Saboda haka kada ka haramta abin da Allah ya halatta, kada ka haramta abin da Allah ya halatta. Matsawar dai mumini ne yake amfani da zinatullah, to zai amfani da ita ba tare da israfi ba, ba tare da haramta abin da Allah ya halatta ba. Amma kuma a halisatan yawmal qiyama, ma'anar wannan wato dukkan wani abu na ni'ima, dukkan wani abu na zina ranar alqiyama, wannan khalisatan lilladhina amanu, kebantacce ne ga muminai kawai. Anan wanda ba muminai ba, ba dan su akai ba, amma za su yi musharaka da muminai, albarkacin muminai za su samu. Wataƙila ma har su fi wato muminai wato a cin moriyar abin da yin abin da suke so da shi, da moriyar abin. Amma a ranar lahira haramtacce ne gare su, khalisatan yawmal qiyama, ga muminai ne kawai. Shi ne kamar yadda za mu zo za ku gani ‘yan wuta suna ce ma muminai ku ɗan ba mu daga cikin abin da Allah ya ba ku. Wana da ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min almai aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma alal kafir. ‘Yan wuta za su ce ma ‘yan aljanna ku ɗan kwararo mana ɗan ruwa ko daga cikin abin da Allah ya azurta ku. Sai ‘yan aljanna su ce inna allaha harramahuma alal kafir, Allah ya haramta su ga kafirai. Allah kare haramta mana. Kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun, Allah yace kamar haka ne muke bayanin ayoyi ga waɗanda suke sani. Wato ma'ana ba waɗanda suke fahimtar ayoyin Allah da bayanin ayoyin Allah sai masana, sai malamai. Shi yasa ba a yin addini dole sai da sani, sai an tashi an san an yi sani. Don masani waɗanda suke karatu suke koya suke ilimi su ne suke fahimtar ayoyin Allah. Wanda ku baya fahimtar ayoyin Allah kaga ba zai taɓa bauta ma Allah yanda Allah yake so ba. Shi yasa ake so mutum ya zamanto kullum cikin neman ilimi. Shi yasa zaka ga a cikin al'umman mu nan zaka ga mutum malami ne ya girma ya tsufa a cikin ilimi, amma zai rake ya gafaka ya tafi karatu ya tafi makaranta. Suna cewa abin da yasa muke haka dan idan Allah ya tambaye mu me yasa kake kaza, yace Allah ai ina kokarin koyo ne ban sani ba, kuma gashi neman ilimi nake. Yayin da kake neman ilimi kana da hujja a wajen Allah cewa neman sani kake yi, amma yayin da ka mike kafa kace kai ka riga ka zamanto babba, kai ka fi ganin ya zamanto kanci, kana ganin ka taƙaita da abin da ka sani, ka taƙaita da fahimtar ka, fahimtar ka ta ishe ka, to wannan in halaka ta zo maka sai Allah ka ba ruwan Allah da kai. Amma yayin da kake kana nema to ko bayanin Allah zai zo maka. Kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamu, masu sani, me neman sani da me sani su ne wanda kadai ba kinannu ba a bayan kasa. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wala aw alimin wa muta'allim, duniya kinanniya ce da ita da abin da ke cikin ta, sai dai zikirin Allah da abin da ya danganci zikiri, sai kuma me neman sani, sai kuma malami. So da haka in dai baka zamanto malami baka zamanto mai neman sani. Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ayoyinsa, Allah maɗaukakin sarki ya bamu albarkacin alqur'ani. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وأراد بالمسلمين شرا وسوءا فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.